sannan idan ya kammala kiran sallah din kammalawa ke da waya ya fadi kalmar karshe kai ma ka fada tare da shi ka fada bayan madarsa to sai kai wa annabi salati to salatu ibrahimiya da kai sannan ba kai bayan ka gama salati din sannan sai kai allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan wa sallatu al-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta abidina za ta kai shi riwaya ta tabbata kalmar warzuquna shafa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad hadithu lidhayf da haka mutum zai tsaya a daidai wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta anan hadithu ya tabbata to daga nan sai ka fadi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiyya daga nan gurin abin da gaba da zaka yi shine addu'a domin manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama karbabbiya shine ibnu al-qayyim yake cewa al'amura guda biyar ne suke da alaka da kiran sallah haka ake son a yi su a jere farko maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa dan manzon Allah ya sami tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu nabiyyu kammalawa ke da wayace salati ga annabi salatul ibrahimiyya na uku fatar allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila na hudu fatar raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun wa nabiyya na biyar kuma sai kai wa kanka addu'a ta gani dan lokaci ne da yin addu'a karbabbiya mata ko namiji kowa zai yi addu'a kansa addu'a ta gani wannan kuma sunnoni ne suke rataye da wayan mutumin da yaji ana kiran sallah sunnoni ne haka ake son a yi su a jere amma da yawa daga mutane zaka ji ba sa yin salati da an gama kiran sallah sai a cikin abin nan allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatu al-qa'ima kuma yin hakan bid'a ne in zai yi zai yi shi kadai kiran sallah kawai aka ce jere da mu amma dan zai allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma kuma ba sai shellin ta mana ba in yin shellin ta mana yayi bid'a bugu da kari kuma sai yayi salati kafin yayi wannan ina ji kila an samu karin bayani kenan in dai game da salati ne sai kuma kila abin da yake da matukar muhimmanci shine idan ka je majalisi da ake karanta hadisan manzon Allah dangane za a ce qala rasulullahi kaga za ku ce sallallahu alaihi wasallam wato ba sai kun ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma amanna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali sai ka qala rasulullahi sai ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala zai hala ba za ka iya ba to shi yasa abin da yake sunnar sahabban manzon Allah suka rayu tare da shi wanda idan za a gani a rubuce cikin littafin hadisi a lokacin sai su takaita hadisi su takaita salati saboda ya maimaitu a wuri guda an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa cikin kowane ambato sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ta shigar da salati gare shi ka shigar da salati ga ahlinsa amma lokacin da zaka yi salati na bayan kammala kiran sallah ko zaka yi salati a cikin karatun tahiyya lallai ne salatul ibrahimiyya zaka yi ba zaka yi wani salati ba sai shi na'am karin bayani game da auren dole bai halatta ba yin auren dole ina jin mun karanta wannan a baya cikin karatu wato uba yana da yanci ne na shawarci ƴarsa ta yayi kokarin ya taimaka mata da shawara wajen zabi namiji na gari amma ba ya da ikon ya turfa ba ta son shi ce dole sai ta aure shi idan ya haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar ya kamata duk iyaye su ji cewa musulunci bai bace ta hannunsu ba na karanto mana hadisin mata baiwar Allah da mahaifinta ya daura mata aure da wanda ba ta so sai ta yi kai kara wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ba ta zabi ko ta zauna ko ta nemi a cike ta sai tace zan yi hakuri in zauna amma na tambaye ka ne dan ka bada wannan ansar iyaye su ji daga bakin ka cewa ba su isa ba musulunci bai ba su damar turfafa ƴaƴansu su auri wanda ba su so ba ina fata an fahimta domin da a ce akwai tilas a cikin auren da ba za ka nemi izinin ta ba to wannan ko gujewa kenan ballantana ba zaura dan manzo Allah ya ce at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zan wa idhnuha sumatuha yace bazawara ita kan aita ta kowa damar ta zabuwa nake so sama da alwalinta yace ita kanta budurwa kuma tusta'zan sai an nemi izininta kina so kin yi da daura da shi in ta ce eh a daura in ta ce a'a ba za a daura tusta'zan dole a nemi izininta haka manzo Allah ya faɗa ma'ana inda ba ta da wannan damar za a ce a nemi izininta sai kuma yace wa iznu hasumatu izininta shine da an ce kina so sai ta yi shiru to wannan manzo Allah na bayani akan ƴan matan zamaninsa wanda ba ka fitowa fili su ce suna so su suke ce kina son su sai ta yi turu su ke nan tana son su ke nan da ba ka so za ta yi bayani a yanzu kuma ai kafin ma ka tambaye ta ta yi bayani da kanta
ta ce in ba shi ba sai rijiya. Dan haka dai ya kamata iyaye su san wannan. Kuma na kawo mana hadisin Mughith da Barira. Barira wata baiwa ce ta Ummu dan Aisha da take da miji Mughith, daga bayan aure ya mutu Mughith sai jarrabu da san Barira. Dan haka manzon Allah ya tausaya masa, har yake faɗa wa Abdullahi dan Abbas, baka mamakin baka tausayin yadda Mughith ke tsananin san Barira, ita ko Barira tana tsananin kinsa. Abdullahi dan Abbas sai gaskiya dukan muna mamakin haka. Sai manzon Allah ya tafi gidansu da kanta da kansa sallallahu alaihi wasallam, yayi sallama da Barira, Barira ta fito. Yace abin da ya kawo ni shine, me zai hana ki yadda ki koma ku sake yin aure tsakanin ki da Mughith? Sai tace da manzon Allah, umarni kike bayarwa ko shawara kike bani? Sai manzon Allah ya ce, a shawara nake baki. Tace to bana san shi. Ma'ana da umarni ne manzon Allah ya bayar, ba ya sa saba umarnin manzon Allah ba, ya zama wajibul ittiba. To amma sai manzon Allah ya ce, a shawara nake baki. To kawo ku annabi ai ya fi babanta kanci akan ta, annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Haƙƙin annabi akan mu yafi haƙƙin iyayenmu akan mu. An fahimta ku? Dan ko iyaye sun ki za mu bi annabi, amma idan annabi ya ki ba za mu bi iyaye ba. Kaga haƙƙin sa yafi girma ke sallallahu alaihi wasallam. Tare da haka bai tursasa ta ba, yana da dama ya tursasa ta inda abin akwai shi a cikin musulunci. To amma ba a tursasa iyaye dan haka, dan Allah iya ba a tursasa iyaye dan haka, iyaye dan Allah su ji tsoron Allah, su lallashi ƴaƴansu, su shawara, su ba su shawara ta gani, su ba su zaɓi, su kawo dalilan da yasa suke son ta auruwa ne, dalilai na shari'a da dalilai na hankali. Tunda ka san zai, ka san yau, ka san yadda za ka gamsar da ita, wata kuma kila ba za ta yi kada, sai ka bata san ƙawayenta, ka kirawo ƙawayenta ita ita ka bata sani ba. Yanzu ku ba za ku ba wani shawara kawar ku ba ga miji wanda yake kaza 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 kaza, in ka kera musu magana sai ƙawayenta su faɗa mata su ki yarda, amma kai ka faɗa su ki yarda, ƙawayenta ta faɗa su yarda, kai ka faɗa su ki yarda. Saboda gani take kai mahangarka daban, tabaranka daban, irin na mutanda ne, ba ka san wanda namiji ake yayi ba yanzu. Amma su ɗan matan yau su suka san haɗaɗɗe wanda ya dace a aura, ko ku da ke sai ba ka jin yaron. To idan ka sayar musu da idiya ɗin, kai musu dabara shi kenan, sai su tallata musu. Ba haka suke ta ba wai haɗaɗɗe. Ƙarin bayani game da bayanin da kai na test a jiya, kafin a jiya cewa ma'aurata su yi test kafin su yi aure, ba ni da wani ƙarin bayani sama da abin da na faɗa jiya. Har yanzu ƙarin gaushewa nake samu cewa ya halatta ma'aurata idan suka ce sai sun yi gwaji kafin su yi aure, saboda yaɗuwar cutuka da dama waɗanda kuma ake ɗaukar su ta hanyar jima'i, da kuma waɗansu hanyoyin daban ba ta jima'i ɗin ba. Don haka idan suka ce za su yi, wannan shi ne ya fi dacewa. Idan ko suka ce za su je su yi kayansu ba sai sun yi ba, wannan sun ce tun jiya ya halatta su, ba a kurfafa musu, ba mu ce wajibi ne sai ma'aurata sun yi gwaji ba. Amma idan miji ya ce ni ba zan aure ki ba har sai mun je kiyi test, yana da wannan damar. Idan kika ki shikenan sai je auro ta wanda za ka yarda. Idan kika ce ni ba zan aure ka ba har sai ka je kayi gwaji ko mun je tare, idan kana son ta sai ka ga ai. Idan kuma kace a kai ba ka yarda ba shikenan, sai ka kyale sai ta auro, na kai maka auro, wa inni tafarraqa yakunu Allahu kullu min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Ina ba ta fahimta. Wato yaduwar wato alifin a ƙwayoyin cutar HIV a jikin mutane ya wuce duk inda kuke tsammani. Ku je asibiti ku bincika da kanku tsakanin ku da Allah, ku je ku bincika ku gani. Yaso nawa za ka ga cewa ga miji yana yawo sai wace ya ɗauko wannan cutar, ya zo ya raba wa matansa biyu ku. Dan haka ya kamata mu kiyaye, mu yi hattara kwarai da gaske. Akwai wani lokaci wata gwayar Allah ta zo ta same ni a gida, take cewa bincike ya nuna mata cewa mijinta na ɗauke da cutar, amma ta je an yi mata gwaji a asibiti ba ta riga ta kamu da ita ba. Me nake ganin yanzu, ta iya ci gaba da zama da shi ko ko ba za ta gaba da zama da shi ba? To a nan gure idan za ka yi fatawa, akwai fatawa akwai shawara. Yanzu wannan abin nata ba fatawa ba ce, shawara ce. To idan baka bi a hankali ba, kila idan wani mai sai ai ba ke ba, to miji da mata tsakanin su sai Allah, lokacin da zai mata daɗin baki ya rungume ta sai masa ai malam wani ya ce ka sake ni, sai baka san lokacin ba. Wallahi tallahi ga ya mata daɗin baki, sai wata rana ce ka ji nufin malaman nan ba na gaskiya ba ne, shi ne ya ce ka sake ni, shi ka nan sai mutum ya rika adawa da kai. Duk yadda ta yi in sai ya sake ta ne ban faɗa ba, amma na yi mata amfani da yaren da ta iya ganewa, tunda mai hankali ce mai wayo ce, amma in fito ƙararraman fito fili na faɗa mata. To ita kuma sai ta nuna ba ta fahimta ba, ni ma kuma sai na kyale shi akan haka. a lokacin bata kamu da cutar ba, wallahi bayan shekara daya da faɗin wannan magana sai ta dawo gidana, wallahi na kasa sai da ta. Idan ka kasa ta yadda take kashi uku, yanzu kashi biyu ya zaba ya saura kashi ɗaya, ta kamu da cutar, cutar ta shige ta ko mijin kuma ya shige ta. Shi kuma har yanzu cutar bata bayyana a jikin shi ba, saboda yana da ƙarfin da zai je ya soma magunguna a waje masu tsada waɗanda za su hana bayyanar abin kafin nan gaba ta cika cinye. To kaga irin wannan suna nan da yawa. Da na wannan wake ba labarin wani driver ya hatsari an kai shi asibiti, da aka zo bincika jini irin ƴan uwansa sun zo da abokanan sana'arsa, aka ce a ga wani mutum mai kyan jiki da sauransa, aka ce a ɗauki jinin shi, ko da aka ɗauka ana bincika sai da shi da wannan ƙwayar. Sai aka kai ba za ka bi sai sai wani mai ganinka zaka za ka ta ai jininka da yayi ƙarfi da yawa. Likitoci suka yi wani jinin sai yayi ƙarfi da yawa, sai ya cutar da mara lafiyar ke wannan ƙarfin jinin ka, Allah ya rama da shi irin wannan kamu. Da haka ya kamata ku kiyaye, ko shakka babu, ni ina na akan bakana, wannan ita ce fahimta ta. Yanzu tsakaninku da Allah, idan ka zo za ka yi aure sai na kawo maka kuturuwa, ba ta da yatsu gaba ɗaya ko na hannu ko na kafa, za ka aure ta? Ka yi ta wata ne mana ka aure ta, amma ba za ka yi ba. To tsakaninku da Allah da ƙwayar abin nan, ƙwayoyin virus na HIV da kuturta wanda ya fi haɗari, wallahi HIV ya fi haɗari nesa, ba ku san, ka tambayi dukkan likitoci. To kuma ma kake da sauraron kuma sai sauraron ka ce za ka yi haɗa, sai ka dogara ga Allah. Na faɗa muku wannan ba tawakkali ba ne, ganganci sunan shi, ganganci ne. Allah ya samu lafiya. Amin. Me Allah ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ شِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, idan kun tashi yin tafiya a cikin ƙasa domin kai kawo daga gari zuwa wani gari, daga wani ƙauye zuwa wani ƙauye, falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, babu laifi akan ku ku taƙaice sallolin ku. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, idan kun ji tsoron cewa kafirai za su fitine ku. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, lalle kafirai sun kasance aduwwan maƙiya ne, mubinan masu bayyana ƙiyayya dan lakum a gare ku. To kamar yadda na faɗa tun jiya, lafazin al-qasr yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Zai iya yiwuwa qasrun fil kayfiyya, wato rage siffar sallah ɗin, a madadin ka yi ta a siffar yadda ake yin sallah ta yau da gobe, sai ka yi ta da siffofin da ba su kai wannan cika ba, ba su kai wannan kamala ba. An saba yin sallah da ruku'i cikakke da sujada cikakkiya, sannan a fara a wuri ɗaya har a gama, amma wannan sai ka yi ta a wani yanayi ne bai kai wannan cika ba, bai kai wannan kamala ba. Wannan ya zanto qasrun fil kayfiyya kenan. Sannan kuma akwai kasrun fil kammiya, wato rage adadin raka'o'i, ta yadda sallah mai raka'a hudu a mayar da ita raka'o'i guda biyu. To dan haka malamai suke sabani a wannan aya, me suke nufi da kasru a nan gurin? Shin ana nufin al-qasru fil kayfiyya ko kuma ana nufin al-qasru fil kammiya? Jumhurin malaman tafsiri, ma'ana mafiya yawa cikin malaman tafsiri, suka tafi akan cewa abinda ake nufi da kasru a nan gurin shine takaita sallah ta fuskar adadin raka'o'in ta. فليس عليكم جناح باب الذي اكمكم ان تقصروا من الصلاه كغدرتي صلولنكم وتصلوا ركعه هدكم من ديت ركعه بين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اذا هر كنت تصورن سوى كافرين ذات اي فتنه تو اما اذا ان تلك ايه ا wannan ma'ana abin da zai kawo cikas ko kuma rikitin fahimta shine fadin Allah ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafirai su fitine ku. Sai ya zanto cewa in mun fahimci ayar a zahirinta, abinda suke nunawa ba za mu yi kasar ba sai in muna cikin halin tsoro, in muna cikin hali na ɗarɗar, in muna cikin hali na razali da firgita, sannan za mu yi kasar. Amma a cikin hali na aminci, a cikin hali na rashin tsoro, to ba za mu yi kasar ba kenan. Tunda Allah ce falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum, babu laifi ku gadarta sallah in kun ji tsoron an yaftinakum alladhina kafaru. Da haka hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim da kuma sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Muslim na Imam Ahmad bin Hanbal, daga Ya'la ibn Umayya yazo ya samu Umar dan Khattab yace dan me muke rinka sarwa halin yanzu bayan yanzu ba mu cikin firgici da tsoro irin wanda muke a farkon musulunci aya ko ta nuna zamu kasarun ne yayin da muke cikin tsoro ta yaya zamu kasaru yanzu ba mu cikin tsoro sai Umar dan Khattab yace abin nan da kai mamaki game da shi harkar tambaya na riga ka mamakin sa annabi ne tambaye manzon Allah da na tambaye manzon Allah abin da yake mun sadaqatun tasaddaqa Allah biha alayka ko da ba tsoro din yanzu za ku yi kasar din ta zama sadaka sai Allah ya nufi ma'ana a farkon shar'antawa ai shar'anta saboda tsoro saboda galibi a farkon musulunci akwai zaman tsardar ga musulmi in zai tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari tsayawa ya yi cikakkiyar sallah ba a halin zaman gida ba wannan na gadar masa da tsoron kila ko yana cikin sallah din a zo a kama shi ko a kashe shi ko a mayar da shi bawa sai Allah ya gajarta sallar dan ai saurin kammalawa a fita daga cikin tsardar din yace to amma duk da tsoron ya wuce sai Allah ya bar hukuncin a haka domin ya mana sadaka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum kuma da wannan hadisin ya fito fili wajen bayyana mana ma'anar a cikin khutuma farkon al'amari ne amma duk da haka yanzu ko da tsoro ko ba tsoro za a yi sallan kasar kuna ba ta an fahimta sannan kuma hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga ummuna aisha Allah ta kare da gare ta tace aslan a sallah ma dama farkon lokacin da aka wajabta sallah an wajabta ta raka'a biyu a halin zaman gida sai aka ƙara adadin a halin tafiya kuma sai aka bar ta a yadda take raka'a biyu din kenan
na'am
yana fata an fahimta ma'ana dai malamai na tafsiri sukan kawo wannan hadisi da wancan na Umar da ire-iren su karkashin fassarar wannan aya don nuna cewa abinda ake nufi da al-qasr a nan gurin shine qasrul adad wato rage adadin rakawi magana ta biyu maganar waɗansu daga cikin malamai irin su Imam Mujahid da suka ce abinda ake nufi da al-qasr a nan shine al-qasr fil kayfiyya ba wa ana nufin rage adadin rakawi bane ana nufin rage kayfiyya ne wato sallar tsoro ayar take magana akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyar da al'umma sallar tsoro ayar da zamu karanta a gaba tana ƙara fassara wannan in mun fassara ta da sallar tsoro to idan muka dauka al-qasr a nan gurin al-qasr fil kayfiyya ne to kaga kalmar in khiftum an yasnakum ladina kafaru ba ta da matsala wajen fassara dan dama salatul khauf ce kawai ake magana akai malaman da suka ce wannan suka ce babbar hujjar mu shine qarina ta ayar da ta biyo baya kamar wannan ta dinkule jawabin ne wanda zamu karanta kuma ta fito da shi fili ya zamu yi sallah kamar mai tambaya ya tambaya idan kaifa naqsuru hadhihi salata idza khifta ta ya zamu takaice sallah din ta fuskar siffarta idan har tsoro din ya kama mu idan muna cikin zamanin razani da firgici sai Allah ya bayani a aya ta gaba sai ce
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
ubangiji ce wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su fa qamta lahum as-salata sai ka so ka yi musu sallah sallah wadda take ta halin jin tsoro ga ku ga abokanan adawa an fito a filin yaki sai dai ba a riga an fara yakin ba yaki bai riga ya ranta ba sai kuma ga lokacin sallah yayi kuna jin tsoron ku je ku yi sallah kila kuna cikin yi kun yi ruku'i ko kun yi sujada sai kafirai su far muku to anan gurin ga yadda za ka nufi sallah din wa idza kunta fihim in ka kasance a cikin su fa aqamta lahum as-salata sai ka san tsayar musu sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka sai ka kasance zanar yaki guda biyu kaje da su tsaya tare da kai su yi sallah din wal ya'khudhu aslihatahum sauran kuma wato suna rike kuma da makaman su a hannu ko dai makaman na hannu ko yana ajiye a gaban su ta yadda idan al'amara sai rin tabi kowa ya ƙara sa kansa sallar sa an gane ku fa idza sajadu yayin da suka yi sujada abinda yake nufi a nan yayin da suka kammala raka'a daya daga cikin sallah din falyakunu min wara'ikum sai su fice daga cikin sallah su koma bayan ku inda abokanan adawa din suke wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai dai tawagar wanda su ba riga an fara sallah da su ba sai su lam yusallu wato ba su riga sun yi sallah ba sai su zo falyusallu ma'aka su karata cikin raka'a ta biyu da kai wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum a lokacin da suke karata wannan raka'a ta biyu da kai din su zanto cikin shiri cikin sulhi kar su ajiye makamansu kowa makamansa na rataye a jikinsa ko in ya ajiye a waje a gaban shi ya ajiye inda zai iya saurin dauka Allah ce mai wadallazina kafaru kafare sun so law taghfuluna an aslihatakum ina ma ati kun gafala kun ajiye makamanku kun je kun juya kuna sallah ba komai a hannunku wa amtiatikum kun ajiye kayayyakin fadanku fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su far muku karo daya duk su kace ku gaba daya kuna cike da ko iko kuna cikin sujada haka suka so to sai Allah madaukakin sarki ya tsara muku wata hanya wanda take ba wannan ba wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum adam min matarin idan akwai cuta a tattare da wani daga cikin ku saboda ruwan sama aw kuntum marda ko kun kasance marasa lafiya an tada'u aslihatakum ma'ana idan ana cikin ruwan sama ko kuma ga wani na cikin hali ko makamin nasa mai nauyi ne rata yake sallah da shi zai mata wahala to wannan babu laifi an tada'u aslihatakum sai ku ajiye makaman a gaban ku ba ne sai ki da ku ba amma ba ku zo hijira ku ku shiga taitayin ku duk da kuna cikin sallah ku shiga cikin taitayin ku kuna cikin kota kwana inda za ta rinta be to sai dai kowa karsa kansa sallar sa inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina lalle Allah madaukakin sarki yayi wa kafirai tanadin azaba wanda take ta wulakanci azaba ta kaskanci to anan gurin aya ta yi bayanin sifa ɗaya ne daga cikin sifofi na salatul khauf bari in fito da ita fili bayan mun karanta ta a cikin larabcin aya wato yadda take fili lokacin da aka fito ga abokan adawa ko hango su ko kuma kuna tsammanin fitowar su daga nan ta daga duk inda da kuke tsammani lalle za su fito to sai shugaban rundunar yaki ya raba sojoji gida biyu kashi na farko ku tsaya da makaman ku cikin shiri ta inda kuke tsammanin nan ne abokan adawa za su kunno kai ku yi gadi sauran kashin kuma su zo su yi sahu a bayan liman a yi ikama ya kabbara sallah idan ya yi raka'a daya cikakkiyar raka'a da ruku'in ta da sajido guda biyu ya dago zuwa ta biyu yayin da ya dago aka dago tare da su sai su fita daga cikin sallah sai su tafi su je su dauki makamai su tsare can inda wancan ke gadi liman na tsaye zai dogon karatu yana jiran waɗancan kuma su zo su same shi cikin wannan raka'a sai ya karasa da su idan ya karasa raka'a da su kaga sai ya kammala sai ya sallama yayin da ya sallama ya riga ya kammala kenan to sai su ranka rama cikawa kowa ya cikawa kansa raka'a daidai ko bidiyo ko biyar-biyar waɗannan su cika su gama su rike makamin su tsaya waɗannan su cika su gama su rike makamin su tsaya ya kasance dai ba ku bar wajen ba kowa ba to kun ga wannan siffar sallah in ba rahusa ba ta yaya mutane sun gama sun yi raka'a ɗaya da su kammala ba suka ɗauki makamai suka tafi wani wuri kuma duk su suna cikin sallah idan liman ya yi sallama sannan kuma su zo suna cikawa ɗaya-ɗaya ko shakka babu akwai rahusa a cikin wannan akwai rangwame a cikin wannan to wannan ɗaya ce daga cikin siffofi na salatul khawf sifa ta biyu daga cikin siffofi na salatul khawf liman zai raka'a ɗaya tare da jama'ar farko yayin da ya raka'a ɗaya tare da su sai ya zauna a zaune ko kuma ya miƙe tsaye su sai su cikawa kansu raka'a ɗaya-ɗaya su yi sallama su tafi su riƙe makamai su tsaya inda suke tsammanin abokan adawa za su fito sai waɗancan su zo su samu liman yana cikin raka'a ta biyu sai ya ƙarasa wannan raka'a tare da su ya yi sallama sai kuma su tafi su cikawa kansu daidai ɗin kaga a cikin wannan siffar mamudin farko sun riga liman yin sallama sun riga su ƙarasa sallarsa kuma ya halatta ina fata an fahimta siffa ta uku daga cikin siffofi ita ce wato ainihin liman yi sallah raka'a biyu tare da jama'a farko, a kammala sallah cikakkiya ayi sallama, su tafi waɗannan su zo a sake yin iqama ya sake musu limantin raka'a biyu. Kaga wannan kaiwa yake ne, wanda ita ce mai saukin fahimta dan kowanne, wato abin da zai faru shine liman yayi sallah su biyu kenan, su kuma ma kowa ya su biyu. Kuma wannan hadisi tabbatacce ne, kuma wannan hadisi zai zama wani ƙarin hujja na cewa ashe mai farilla zai iya yin sallah a bayan mai nafila, domin lokacin da liman ya rakawo ibiyin farko ya riga ya kammala faralinsa da jama'ar farko, idan ya zo zai sake maimaita waɗannan nafila yake yi, su kuma suna mai suna farilla, kuma gashi manzo Allah ya tabbatar da wannan. Ina fata an fahimta. To kaga in an yi wannan tayi, in an yi wannan tayi, in an yi wannan ma tayi, akwai wata sifar ma banda wannan duk za ku same su cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shine ake kira kasrun fil kayfiyya. Wannan kaga ba sifar cikakkiyar sallah bace ba. Domin sifar cikakkiyar sallah idan aka fara ba a fita har sai an kammala. Sifar cikakkiyar sallah da aka saba shine a fikihu ba inda za a yi mamu ya riga liman yin sallama. Sai dai liman ya riga mamu yin sallama. Amma gashi wannan a sifar sallar mamu ya riga liman yin sallama. A sifar sallar mamu ya sallaci wani adadin rakawai ya fata kuma bai ƙara sauran ba, ya je ya ci gaba da wani aiki sannan ya dawo ya zo ya ƙara. To kaga wannan kasrun fil kayfiyya kenan. Falaisa alaikum junahun an taksuru min as-salati, babu laifi ku taƙaita sallah, ma'ana ku rage adadin sifar da kuka saba yi a bisa sallar zaman gida. In kuntum an yaftinakum allazina kafaru, idan har kun ji tsoron cewa kafiri za su fitine ku. An gane ku? To kaga wannan ya fito fili, kamar wannan aya ta biyu tana fassara abinda wannan aya ta farko da muka fara akan tukunsa a takaice, wannan sai ta fada zaci a bayyane yadda ya fito fili. Sai aya ta gaba Allah ta yi
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
وبالجد فإذا قضيتم الصلاة إذا كنتم كمل صلاة فاذكروا الله قياما وقعودا تسيكوا أن بتألا أهالا طيوة أهالا زمة وعلى جنوبكم كمكوا أن بتألا أهالا زمة أهالا فانسية فإذا طمأننتم يا عندكم كتابتك كي ينسوا فأقيموا الصلاة تسيكوا سيكوا بدا سيدنا صلاة أهدتكي. Yanzu wannan sallah da aka bayyana muku yadda ake yin ta, an bayyana muku ita ne li'amrin fari, wani al'amari da ya faru wanda yake na halin tsoro. Bayan wannan tsoro ya kau, an koma hali na zaman gida, to shine fa izatu ma'anantum, idan kun samu nutsuwa tsoro ya kau, fa aqimu salata, sai ku cigaba da tsayar da sallah a yadda take, ba tare da kun tace komai a cikin ta ba, ba tare da kun tauye komai a cikin ta ba. An gane ku? إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة للي تصلى كانت على المؤمنين تاكسا تواجبي أكم من مني كتابا موقوتا ونواجبي واندك أبنسا يا ولوكتي أن قي ديمة لوكتي واندكيني وتعيني ثم تنزي وانزد إتا أتكي بقى يدبا يبروان اللوكتي يوتي باتالد ونوزدي تربط ببا أشري أنتي. To wannan tsoro kenan wanda bai sani ba, tsoro wanda bai sani ba shine wanda ba riga an fara yaki ba. Amma idan an fara yaki, to kaga tsoro ya riga yayi tsanani. A wannan lokacin ba maganan a zo a yi jam'i, ba maganan a yi sahu, ba maganan a rama mutane gida biyu ko gida uku. Kuna cikin fada da kafirai ga lokacin sallah ya riga yayi. Allah kuma ya ce inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, lalle sallah ta zama wajibi akan mu'minai, wato wajibin da aka sanya wa lokaci kai da je, koda ana cikin fada dole sai an yi ta. To a irin wannan hali shine sai kowa ya sallah shi kadai ba tare da an yi jam'i ba. A irin wannan hali kuma wajibin ruku'i da wajibin sujada duk ya riga ya sauka kan mutum. A irin wannan hali mutum yana kan doki, yana kan jaki ko alfadari ko yana tafiya a ƙasa, duk zai iya yin sallarsa. Mutum yana ya boye a ƙarƙashin gada, ƙarƙashin wani rami, duk zai iya yin sallarsa. Yana saman bishiya, duk zai iya yin sallarsa. Yana cikin tanka, duk zai iya sallarsa. Da igwa da mashingan a hannunsa, duk zai iya sallarsa. Shine Allah ya yi bayanin cikin suratul baqara, fa in khiftum farijalan aw rukbana, idan tsoro ya tsoro, firgiti ya firgiti, yaƙi ya rinta be, farijalan to ku yi sallah ɗin ko kuna cikin tafiya a ƙasa, auri ku banin ko kuna haye a kan wani abin hawa. Manzon Allah ya ƙara bayani cikin hadisi, yake mustaqbilal qiblata aw ghairu mustaqbiliha, ko kun fuskanta al-qibla ko ba ku fuskanta al-qibla ba, duk za ku yi sallah ɗin, ana dole sai an yi ta. A irin wannan hali sai zanto sallar da mutum zai yi ima'i, mai ake nufi da ima'i? Kwatance kana kwatanta da kana sallah ne a cikin zuci, kana kwatanta Allahu Akbar da sunan na kabarta kuma ina karatun Fatiha, wannan baya hana in fito daga wannan rami in shiga wancan rami a guje, wannan baya hana a yi harbi in yi kwanto, wannan baya hana ni ma in yi harbi kuma ina karatun Fatiha, na kammala kuma na karanta sura, kuma sai in ce Allahu Akbar ba farko in zan yi ba, Allahu Akbar in farko in ce, amma ni dai ina kallon me ke faruwa a gabana, in yi tasbihi kuma in ce sami Allahu liman hamida, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى سنة الله أكبر لا تفسد ما بقى كيف يمشي كذا إن كان لك ذنبي كيف الله دون أحد مثل زي صلى يوم كذا يا واحد يثبت ريا قد بالركوعين دايك بكاتا يسلم سين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا نزلوا يا ترو تكون تسيا أكثا كون كان أبن هوا ضد ذاك يسلمكم أما سألة فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون amma idan kun samu aminci tsoro ya kau kurar yake talafa fadkurullah abinda yake nufi fadkurullah nan wannan ai aqimus salata sai ku tsayar da sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya koyar da ku kamar yadda manzon sai sanar da ku yake sallo kamar da aitu muni usalli sai ku cigaba da yin sallah kuma da ruku'i da sujada da fuskantar alqibla amma a can gurin ba ruku'i ba sujada ba fuskantar alqibla wato abinda duk wannan ke nunawa muhimmancin sallah a cikin rayuwar musulmi idan ya zanto mutumin da ke cikin yaki yaki yarin tabe ba a yafe masa sallah ba ta yaya za a yi kana zaman gida kawai a yafe masa sallah kuma idan ya zanto wanda ke cikin yaki yaki yayi tsanani an ce dole sai dai yayi sallan nan a haka in lokacin ta yi kada ya bari ta wuce to ta yaya za kai kana zaman gida ba wani yaki ba komai kana ji kana gani har lokacin sallah ya fita baka yi ba sannan ka dauka idan kai a wajen lokaci za ka karba wa ya fi tantanta a ce masa ya bari ko da a waje ne in yayi qada'i a karba kai ko wanda ke cikin yaki to mai yakin aka ce dole sai yayi aka saka dan da aka yi lissafin yi kaza yi kaza yi kaza sai aka ce inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta an ce kai wannan ne dan yin sallah din a lokacin ta wajibi ne ba shi halatta a yi jinkiri ko mun yaki to dan me za a yi maka jinkiri kawai kana zaune a gida kana kallon talabijin ko kana karanta jarida ko kana hira ko kana miji ko kana tattaunawa kai da wani ka ce ai ba komai ko lokacin ta fita a rama mana dan lokacin sallah ya riga ya fita lokacin da shari'a ta ce ya je mata da gangan kana ji kana gani fa ko kai fa ba za ka karba ba dan ba lokacin ta bane shari'ar musulunci ta wajabta sallah tare da lokaci abinda ake bukata a wajen sallah abu guda biyu ne abu na farko a'malus salati ko af'alus salati af'alus salati ayyukan sallah ruku'i tsayuwa sujada zama karatun fatiha karatun tahiyya tasbihi wadannan sune a'malus salati ko af'alus salati abu na biyu shine azzar lokaci kan yadajje da Allah ya dora dan a wanzar da waɗancan ayyukan a ciki idan ga lokacin sai baka yi waɗancan ayyukan ba babu sallah idan ga ayyukan ka yi su amma ba a lokacin ba babu sallah ina fatan kun fahimci lissafin sosai in baka hada su da juna ba babu yadda za a yi sallah ta yi ga ayyukan ka yi su ruku'i sujada tsayuwa karatun fatiha sura tahiyya tasbihi komai amma a lokacin da ba wanda aka ce kai ba ko kuma ga lokacin yayi ka daina komai amma baka yi waɗancan ayyukan ba har lokacin ya fita kaga duk wanda ya kowa da ɗaya cikin wannan bai sallah ba kenan dole sai ka hada su da juna inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta sannan ne in kai wannan sallah ta yi amma haka kawai mutum ya bari har lokacin sallah ya fita sai ya zo ci zai rama wanda aka wa uzurin ya rama ko da lokacin sallah ya wuce mutum biyu ne mutum na farko wanda barci ya dauke bai farka ba har lokacin sallah ya fita manzo Allah ya ce idan ya tashi wannan ishi ne lokacin ta gaba da shi mutum na biyu mai mantuwa ya manta kamar yanzu sai ka tuna la jiya ban yi sallar azhar ba a yanzu dinnan sai kai alwala sai kai sallar azhar ni yadda zaka yi a zuciyarka niyyar ada'i ce ba qada'i ba dan wannan shine lokacin ta game da kai mai mantuwa lokacin ta auren sauran mutane ya wuce amma kai tunda baka tuna ba sai yanzu lokacin da ka tuna shine lokacin ta da haka in ka tashi niyyar sallar ma ba niyyar ramawa ba zaka yi niyyar ada'i zaka yi ina fata an fahimta da haka lalle ya kamata mu kiyaye salloli akan lokacin su ba a wasar sallah ba a takaice da ita ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi cikin ayyuka ranar tashin kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani sai Allah ya tabbata
wala tahinu fi tiwa'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun fa kana Allahu 'aliman hakima inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
وبعد ذلك ولا تهلوا في ابتغاء القوم كدك يلوني وجن نيمان متانا duk inda suka shiga duk inda suka boya kar ku furgita kar ku rauni wajen ku je ku neme su dan ku yake su dan su din ma in muku neme su mutu su suna neman ku lafazin alqawm ana yana nufin kafirai wannan aya tana daya daga cikin ayoyin dake maganar yakin Uhud ma'ana duk da san muku rauni sun kace wani adadi daga cikin ku nan gaba kar ku ce za ku tsorata ko za ku furgita idan sun ce ayi fito na fito shine wala tahlu bi tigal qawm in takunu ta'lamun in ku kasance kuna jin radadi yayin da aka sare ku ko aka soke ku ko aka harbe ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma suna jin radadi irin yadda kuke ji suna jin zafi irin yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun amma ku kuna fatan wani abu a wurin Allah irin wanda su ba sa fatan samun shi kuna fatan gafara kuna fatan rahama da jin kai kuna fatan gidan aljanna kuna fatan tsira daga wuta su ku ba su da irin wannan fatan a wurin Ubangiji bambancin ku da su shine kuna san aljanna kuna sa rai na samun ta su ku ba sa rai samun aljanna tare da su amma wajen jin zafi inda kuke jin zafi suna ji da haka idan sun jure dan me ku ba za ku jure ba idan sun jajirce dan me ku ba za ku jajirce ba ma'ana wannan aya ta yi kama da aya cikin Ali Imran da Allah ya ce in yamtaskum karhun faqad masal qauma karhun mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين معنى ينهر ونميكي دروني يا شافيك ثم يا شافيك داك تند سنجوري هو ما سيكو جوري أنا أقول لكم بنجي جيت ألا نازابر الدى مسلمين كس زو مطر لكا كس زنتو رقوة كس زنتو أرها كس زنتو كركتتير كوكا ميداد انهوا كوا يتاكا في وجه نسو ياكا ما تتطيع su kare mutuncinsu su kare martabar kawunansu su kare martaban addininsu shine in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun Allah ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani sannan kuma hikima inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi lallai mun saukar da littafi akan ka da gaskiya litahkuma bainan nas domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka ya sanar da kai ولا تكن للخائنين خصيما قد كذنت خصيما مي بعد كاريا للخائنين ده ما سوها انسي مي ها انسي باء باك كاريا كودا كومك سنسنك لي واستغفر الله كالو جغفرا أبنجي إن الله كان غفورا رحيما للي أبنجي تعالى يا كسن سمي غفرا يا كسن سمي جنتي وأن الآيوي تند كفر الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله har yanzu a karshen walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min shay wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima wa to ayoyi kusan guda bakwai kenan suna bin juna ko tara ko ba wato ko goma ko tara suna bin juna sun sauka da lokaci guda sanadiyan saukan su kuma abu guda daya ne imam tirmidhi ya rawaito hadisin cikin sunan dinsa akwai wani bawan Allah mai suna Qatada an-Nu'man Qatada an-Nu'man ya rawaito hadisin a cikin sunan Tirmidhi abinda ya faru shine wato akwai wani dangi ko wani family ko waɗansu iyali a Madina mutum uku ne masu suna iri ɗaya ko kuma sunan su makusanta juna ɗayan sunansa Bishr na biyun Bashir na uku Mubashir Bishr da Bashir da Mubashir to sun shiga musulunci to amma ɗaya daga cikin su wato munafiki ne yayi musulunci ne na baka kadai dan ya kare kansa dan ya kare jininsa dan ya kare dukiyarsa dan dai ya samu zaman zama a garin al'ummar musulmi amma ba musuluncin da suke ba to amma suna bayyana imani ba kuma a gane su tunda galibi munafikai in ba waɗanda Allah ya saukar da wahayi ya musu fallasa ba daga cikin su dama ba a gane su tunda Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da yawan su shi kansu baya gane su an gane ko wa mimman haulakum من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم التي سنقري وجم منافنتي حرم باك إيقان سكي النبي جد كيف أنك النبي صلى الله عليه وسلم دبسيرة الله مسا أما سنكي مسقى وجم قوي منافنتي دمنا الله باي إيقان سكي أن يمسوا وحي وضعنا متاني
wani bawan Allah ya ajiye amfanin gonansa ko kayan abincinsa tare da sulkin yaki dan saboda yana jiran ranar da za a ce a fita jihadi a ciki, sai ɗaya daga cikinsu sai dai sato kayansa, da ya sato ashe ya manta abin da ya ɗauko shi a cikin buhu yake, buhun kuma akwai kamar gari na fulawa a ciki, sulke ne na fada da kayan fada sai ya ɗauko su. Lokacin da ya ɗauko ragowar gari da ke cikin wannan buhu, yana tafiya yana ta tsiyaya, shi bai sani ba, yana tafiya yana ta tsiyaya har sai gida. Wannan bawan Allah da ya zo da safe ya nemi kayansa an ɗauke masa, sai ya bi sawun wannan garin fulawa har sai gidan da abin ya faru, sai lalle masu wannan gidan ne suka ɗauka man kayana. Saboda haka sai aka je aka kai su ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da din su yi bayani cewa su ne suka ɗauka, su ba da haƙuri ko na makamancin haka, sai suka je gona makwabcinsu cewa shi ne ya ɗauka, kawai ya biyo ta ƙofar gidansu ne. Kuma da suka je wajen manzon Allah suka yi bayani, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyi bayan bayanin su, dan saboda suna da daɗin baki, ka san munafikai sun fi kowa daɗin baki, ko idza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahum khushubun musannada, wato in har za su yi surutu sai ka saurare su, in dai har za ka ba su dama su yi magana to za su gamsar da kai. Saboda haka sai manzon Allah tunda bai san gaibu ba, yana aiki ne da abin da ya bayyana a zahiri a wurinsa, shikenan sai ya tabbatar da cewa kage aka yi musu, yana ganin kamar wancan din shi ya fi dan, saboda ana ganin suna bayyana kaza suna bayyana kaza. Wancan bawan Allah da aka masa sata sai ya samu kansa cikin damuwa, dan yana ganin cewa wato waɗannan gashi mutum ya yi abu, gashi ƴan uwansa sun kare shi, gashi an je an jefa wani da laifin kaza an ce kaza, sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayar ya yi fallasa, yace da manzon sallallahu alaihi wasallam, inna anzalna ilayka alkitab, mun saukar maka da littafi ne bil haqqi, da gaskiya, li tahkuma bainan nas, dan kai hukunci tsakankanin mutane, bima araka Allah, da abinda Allah ya sanar sheka, abinda Allah ya sanar da kai ko dai ta fuskar nafsi, abinda Allah ya sanar da kai ko ta fuskar fahimtar nafsi. Da wannan aya malamai ke kafa hujjar cewa ashe manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi wajen tabbatar da hukuncin wata mas'ala kan abinda ba riga an saukar masa wahayi da akai ba, abin nufi ya iya yiwa ga wata da wani hukunci, sai wani hukunci ya faru mai kama da wancan, ba a kansa aya take magana ba, sai manzon Allah ya hada su karkashin aya daya, kaga ijtihadi ne wannan. To sai suka ce bima araka Allah, abinda Allah ya nuna maka ko dai ta fuskar nafsi ko kuma ta fuskar ijtihadi, wala ta kullu al-kha'inina khasima, karka zanto wato ainihin mai bayar da kariya dangane da wanda suke masu ha'inci, wastaghfirullah, ka roki gafaran Ubangiji kan abinda kai ma na nuna kana tare da waɗancan ko kuma ka barrantar da su, ka wanke su cewa ba su da laifi har kafin ka tsaya ka kammala bincike da lura da kara'in, dan saboda ko babu shaida akwai karina. Dan yawanci kamar yadda malamai suke yin bayani, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya dogon shirya a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin, cewa idan an ce al-bayyina, hujja ko shaida, ba lalle bane ya zanto shaidan nan dan adam mai jini da tsoka shi ne shaida, ta iya lura a lura da wani yanayi wanda zai bayar da damar a fahimci kai ne kai kaza ko ba kai ne kai kaza ba. Ibn al-Qayyim ya buga misalai masu ɗimbin yawa, yanzu kamar wannan abin da ke cikin riwaya, an satan maka wani buku da ragowar gari a ciki da waɗansu kaya a ciki, a ce buhun kulan laila yana tafiya garin na zuba har zuwa kofar wani gida, yanzu akwai bukatar sai ka samu shaida ɗan adam mai jini da tsoka kafin a tabbatar da laifi ga masu wannan gidan, ba bukatar sai an nemi shaida, don wannan kanta karina ce ta zahiri. Haka Ibn al-Qayyim yace idan ga waɗansu mutane guda biyu sanannu a gari, ɗayan jama'a sun san cewa a al'adarsa mutum ne mai yawan sa rawani, duk wanda ya ganshi so taba ganin shi da rawani ko so daya ko so daya ba, yace to sai waɗannan mutanen kawai sai wata rana muka ga su wancan wanda bai sahara da rawani ba ya rugo a guje, ga rawani a kansa ga rawani a hannunsa, shi wannan da ya sahara da rawani ya taho kansa ba hula ba rawani, yana bin wannan a guje yana cewa tsaya ka bani rawani na, tsaya ka bani rawani na. Yace idan aka kama su wajen kokarin tabbatarwa da wancan rawaninsa ne, sai an kawo shaida, abinda aka sani na shaharar halinsa mutum ne bai sa rawani a koyaushe, da abinda aka sani na shaharar halin wannan baya sa rawani, bugu da ƙari a yanzu ga wani aka ga wani a hannu, wannan yanzu na hannun na waye, na wancan ne, musamman kuma kan wancan din babu komai, shaidu ne suka taru a wurin ba shaida guda ɗaya ba, shaidar sanin hali, shaidar kan wannan ba komai, shaidar kan wancan ga rawani, shaidar ga wani rawanin a hannu, kuma ga shaidar yana gudu, in nashi ne mai yana gudu a ciki,
duk waɗannan kara'in ne ba sai an nemo ɗan adam faida mai jini da tsoka ba, ma'ana hanyoyin tabbatarwa da mai laifi laifinsa a cikin addinin musulunci yana da ban sha'awa idan mutum na karantawa. Idan yana karanta littafin siyasatu shar'iyya, akwai littafi at-turuqul hukumiyya fi siyasatu shar'iyya na Ibn al-Qayyim, yana da ban sha'awa kwarai da gaske. Wato an kawo wani mutum kotu ya ci bashin wani, da ya cinye bashin kawai sai da awar kuranta ta ce kawai shi bebe ne baya magana, aka kawo shi kai ka san kudin da wannan jaruda ya ce me wai shi kurma ne baya aka yi magana ce kawai shi bai ma san da ake cewa kawai yana ta maganan bebaye. Na lidi na bi bana yaji sai ce to ai akwai da za a gane idan bebe mai bebantaka ta gaske a tsaga harshen sa a gani, idan an gizinin ya fito jagau ƙarya yake ba bebe bane ba, idan ko ya fito da turkin baki to bebe ne, to kai za ka yi da tsaga harshen sai yayi bayani sai dan Allah ya kiyaye ka tsaga mun harshe da kai. Kaga wannan hanyoyi ne na tabbatarwa da mai laifi laifinsa yana da ban sha'awa idan kana karanta shari'a musulunci, littafai irin waɗannan ina ma za a fassara su da yarukan da mutanen mu ke iya karantawa, lallai da alƙalai sun ƙaru da abubuwa masu ban sha'awa da za a fassara su ko cikin harshen Hausa ko na Turanci ko na Kanuri ko na Filatinci ko dukkan harshen da yare ke ji musamman da ya lauyoyi a ce an fassara su irin wannan ta fuskar Turanci, ko shakka babu zai taimaka. A takaice ne kaga a nan gurin Ubangiji Ta'ala ce da manzon Allah wala takullul kha'inina khasima, dukkan waɗanda suke maha'inta kar ka zanto mai ba su kariya. A nan gurin ne ake cewa ashe lauya idan wani mai laifi ya ɗauke ka ko ka yi dinga da shi ka kare shi bayan ka san yana da laifi, sai ka je kotu kai dogon Turanci dan ka bashi kariya, duk kuɗin da ya baka ka ci haram, kuma duk kare da ka bashi haram ka ci dan ka san makareci. Mutum ne ya sace kuɗi a gwamnati sai aka kama shi sai aka maka shi sai dai lauyoyinsa suka zo suka ta dogon Turanci, mutum ya yi kisan kai ya je ɗauko lauyoyi a je kotu a yi ta dogon Turanci ana ta kamfi da ba'adi na babu gaira babu dalili, wallahi tallahi duk kuɗin da suka ci haramun suka ci. Amma idan ga wani bawan Allah yana da haƙƙi amma wani na nema ya masa wayo idan ne masa haƙƙinsa, idan ya je kotu ba zai iya bayanin haƙƙinsa ba saboda bai saba da kotu ba, imma saboda rashin ilimi, imma saboda rashin wayewa, imma saboda zaman karkara ko wani dalili, ko shi dama Allah bai bashi basiran magana ba, to ya so da dama kuma ita kotu abinda take lura da shi hatta kotun musulunci wane ne ya fi bayyana hujjarsa da dalilinsa. Alƙali zai ruwa shi da mai na sani a wajen kotu zai bayani da mai ya bayyana a gabansa. Ina fata an fahimta. Shi yasa manzon Allah ke cewa ku sani ni dan adam ne ban san gaibo ba, yaso da dama kukan zo gabana ku yi bayani, wani mutum mara gaskiya amma sai ya fi ƙarfin bayyana hujja da dalili, ga mai gaskiya shi kuma rago ne bai iya bayani ba, sai ya ɗauki haƙƙinsa sai in danƙawa dan uwansa, saboda a haka shari'a ta tsara abin da ya bayyana a fili nake aiki da shi, yace to duk wanda na ɗauki haƙƙin dan uwansa na baki to ya tabbatar wutar jahannama ce yake ci, ya rage ne ci ko kare ci, amma ni nayi aiki da zahirin shari'a ya rage nashi, shi kuma in ya san ƙarya yayi bayanin ƙaryar, in ko yafi to zai bayani a cikin lahira. Ina fata an fahimta. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ma wato yakan yi aiki da abin da yake ya bayyana akan sa a zahiri. To a irin nan wani mai wadata ya kwace maka gona ko ya kwace maka floti ko ya cinye maka kaza ko ya yi kaza, ka je kai ta kara kotu ya ji ka karfi, yana da lauyoyi kai baka san da ake daukar lauya ba, zai iya surutu kai baka surutu, to a nan gurin ne amfanin lauyoyi ke zuwa. Da wani mai rauni an cuce shi sai ya dauki lauya, dan lauya ya zama mataimaki ne a kotu, ya je bayanin kansa ya gabatar da dukkan takardunsa da shaidunsa da duk abin da yake nuna kaza mallakarsa ne kaza haƙƙinsa ne, dan wannan lauyan ya zai kare shi a kotu. To a nan gurin lauya yana da zaɓi, ko ya yi fi sabilillahi ba sai ya karɓi komi ba, yana da lada a wajen Allah, ko a yi dinga da shi a biya shi da ake kuma ya ta halarta. A ce da haka ba dukkan ɓangaren lauya ke zama halal ba, ba dukkan ɓangaren sa kuma ke zama haram ba, wato kamar yadda na faɗa inda yake zama haram kaulan wahidan kawai ka riga ka san wannan makarici ne, amma tun farko ya ɗauke ka zai ka kare shi, ba ya da gaskiya tun farko zai ɗauke ka dan ka bashi gaskiya, a je a yi ta bayani da surutu. To kaga wannan ba abin nan, akwai wani mara gaskiya da aka wata shari'a kwanaki wani ya yi awa uku yana Turanci ko lumbashi ba ya yi sosai ko ruwa bai sha ba, awa uku yana Turanci aka ɗauki haƙƙi aka ba wancan ko shi ne mara gaskiya. To kaga irin wannan ma'ana shari'a tana ginuwa akan me ya bayyana a gabanta, manzon Allah abin da ya yi a wannan lokacin abin da ya bayyana a gabansa ne, amma a matsayinsa na annabi Ubangiji Ta'ala na nufin ya ƙara jinkiri ya ƙara dubawa sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya kaddara faruwar hakan ga annabin don ya zama koyarwa ga alƙalai da za su biyo bayansa. Ba lallai bane a kawo shari'a yau sai mutum ya ƙarita a yau, ko sai ya ƙarita a kwana biyu ko kwana uku. Ya kamata kotu ta bincika, a yi jinkiri ba tare da yin bincike ba shine laifi, amma jinkirin da ake dan bincike wannan babu laifi. Ina ba ka amfani. Sai Allah ya ce me,
لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
وبنجلسه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Kar ka yi jayayya, ka ba da kariya game da waɗanda suke ha'intar kawunansu, don mai ha'intar kansa kar ka ba su kariya. To kaga wannan dukkan wanda ka san cewa ba ya da gaskiya, wato maha'inci ne, ba za ka ba shi kariya ba, ko da ya ɗauke ka cewa zo ka kare ni a kotu, suka ce a'a, tunda ba ka da gaskiya ni ba zan yi ba. Inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan asima, ubangiji baya san dukkan wanda ya kasance khawanan, mai yawan ha'inci, sannan kuma asiman, wato ainihin wanda yake mai laifi ko mai sako. Lafazin khawan ala wazni fa'al, wato siga ce ta mubalaga, amma abinda ake nufi da shi a nan gurin mujarradul wasfi, wato siffar kawai, siffantuwa da ha'inci na sa ya zanto Allah baya son mutum. An gane ko? Dan Allah ya faɗa wani ce inna Allah la yuhibbul kha'inin, Allah baya son masu ha'inci. Kaga nan gurin bai ce ba al-khawanin, masu yawan ha'inci, domin in muka fassara ayar a zahirinta Allah baya son mai yawan ha'inci. To mai karamin ha'inci kenan ta yiwuwa Allah ya so shi. To ko ba haka ayata ke nufi ba? Ayata tana nufin Allah baya son mai ha'inci, sawa'un kaɗan ɗin ko mai yawa. Amma akan kawo siga ta mubalaga ba dan fa'idantar da mubalaga ba. Kamar yadda Allah ke cewa inna Allaha laysa bizallamin lil abid, Allah ba mai yawan zalunci ga bayinsa bane. In ka ɗauki ayar a zahirin fassararta, wato kenan baya zalunci mai yawa, amma yana yin kadan, wanda ke Allah baya yi ko da kadan, ko dan yace wala yuzlimu rabbuka ahada, inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun, fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Baya zalunci ko da mithqala dharrah, amma sai ce laysa bizallamin lil abid, ma'ana yana kore mujarradul wasf ne, ba wai mubalaga din ake korewa ba, domin kore mubalaga zai yi ragowa, akwai ragowar sifa kenan ko yaya take, amma kore sifar gaba daya ma'ana babu abin da zai yi ragowa na zalunci wanda Allah yake siffantuwa da shi. Kamar yadda nan gurin babu wani mutum wanda yake da ha'inci da za a ce Allah zai kaunace shi, sawa'un babban ha'inci ko kuma mai yawa. Allah ya yastaquna minan nas, sukan yi kokarin korewa mutane laifinsu, wala yastaquna min Allah, amma ba sa jin tsoron Allah, suna jin tsoron mutane kar mutane su ga laifinsu, amma ba sa jin tsoron Allah kan Allah ya kama su laifi gobe kiyama. Wa huwa ma'ahum, alhali Allah yana tare da su, yana tare da su da jinsa da ganinsa, yana tare da su da iliminsa subhanahu wa ta'ala. Babu abinda mutum zai furta ko ya aikata ko ya faɗa wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba, kai babu abinda zuciya za ta saƙawa dan adam a zuci na tunani wanda Allah bai sani ba. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Hakika mun halitta dan adam ko mun san abinda zuciyarsa take saka masa na tunani, to ballantana kuma abinda zai faɗa da baka, ballantana abinda zai aikata da gabansa. Wa huwa ma'ahum, Allah yana tare da su da jinsa da ganinsa da iliminsa. Iz yubayyituna ma la yarda min alqawl, yayin da suke kulla abinda bai yadda da shi ba na zance, Allah madaukakin sarki yana tare da su akan haka, kuma zai musu hisabi akan haka. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, ubangiji ya kasance yana kewaye bima ya amalu da abin da suke aikatawa, ilimin Allah ya kewaye abin da suke aikatawa, ba abin da ke fakuwa a gare shi. An gane ku? Sai Allah ce,
ha antum ma'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilullaha anhum يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
وبنجلتي ها أنتم هؤلاء سيقاشي قوة النن أنا نسين دنجل ونن متن وندي ها إنسي كو ينقوانسا وتسيقاشي قوة النن جادلتم أنهم في الحياة الدنيا كنا قوكلم بعد كاليا كما سها إنسي على أيوات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة تواني وندي زي باسو كاليا كما أقوب كياما أم من يكون عليهم وكيلا kowa zai zama wakilinsu a gaban Allah da zai ba su kariya da zai zame musu lauya ta yadda Allah ba zai kama su da laifi ba abin nufi idan a nan gidan duniya mutum na da laifi kun kare shi mutum na da laifi kun ce ba ya da shi kun tsare shi a ranar tashin kiyama ba kun san sai an sake wannan hukuncin to a can kuma wa zai ba shi kariya za ku iya tsayawa ne ku yi masa lauya a gaban Allah ko ku ba shi kariya a gaban Allah ko ku zama wakilansa ku yi magana a madadinsa a gaban Allah ma'ana razani ne da firgici Allah madaukakin sarki ke yi ga mutane cewa fa in dai kun san a ranar tashin kiyama ba za ku iya ba mutum kariya ba in yi da laifi a gaban Ubangiji to fa anan ma bai kamata ku ba shi kariya ba a duniya dan in ma kun bayar za a warware shi an gane ku wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya zo ya yi istighfari ya nemi gafaran Ubangiji yajidullahu ghafurur rahima zai samu Ubangiji na masa gafara yana kuma jin kai a gare shi ya amana su wanda ya aikata mugunyar aiki ko wani irin aiki aw yazlim nafsahu ko kuma wato ya zalunci kansa me ake nufi da aikata mugunyar aiki me ake nufi da zaluntar kai aikata mugunyar aiki a irin nan sai zanto ma'anarsa mutum ya aikata wani abin da yake haramun ne ya zakkewa wata kabila daga cikin alkabair ko zina ko shan giya ko tace ko zalunci ko wani iri aw yazlim nafsa sai zanto abinda ake nufi da shi a nan gurin mutum ya ha'inci kansa ya zalunci kansa wajen kin yin wani wajibi da aka dora masa bai yi sallah ba bai yi zakka ba bai yi azumi ba bai faɗi gaskiya ba bai yi adalci ba yazlim nafsahu kenan dukkan mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan daga baya sai nadama ta kama shi sun mai yastaghfirullah ya nemi gafaran Ubangiji yajidullahu ghafurur rahima zai samu Allah na yin gafara sannan kuma yana jin kai a gare shi abinda ake nufi da istighfari anan ba istighfari kadai ba saboda yanzu da dama mutane sukan kwana suna laifi da safe su yi istighfari dari sannan su tafi kasuwa su yi ha'inci su yi mabudi su je ofisoshinsu wajen aikinsu su yi rufin kirki su yi cin hanci sannan kuma da yamma su zo su yi istighfari dari sai su dauka cewa istighfarin ɗarin safe da istighfarin ɗarin yamma sun yi tarayya da juna wajen kankare zunubin da suka yi to kuma ita istighfari ita kadai ba ta tasiri wajen kankare zunubi sai in tare da tuba da haka Allah ya hada su a wuri wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabeer Allah ce wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi ma'ana sai kun hada tare da juna tuba shine barin laifin tare da yin nadama kan me yasa da yin laifin tare da kulla niyyar cewa ba zan kara komawa kan laifin ba istighfarin kuma shine maimaita kalmomin da ke san a kankare abin da ya wuce baya bayan na yadda ba zan kare ba nan gaba to a kankare mun na bayan to wanda ya wannan shine yajidullahu ghafurur rahima amma mutumin da ya tuba ya ce na daina amma baya nadama kan abin da ya wuce baya bai ma ga yayi laifin komai ba baya neman ma Allah ya yafe masa ma'ana wannan akwai saura a tubar sa haka mutumin da zai ta yin istighfari safe da yamma amma bai daina laifin ba laifin da yake istighfarin a kankare masa shi a yau ma yana dalilin in ya fita zai sake yi to wannan istighfarin sa ba ta zama karbabbiya ba kawai yana bata yawun bakin sa ina fatan kun fahimta da kyau dan haka lalle ne mutum ya gama tsakanin tuba da istighfari in yayi haka ne yajidullahu ghafurur rahima Allah ya ce wa man yakhsibu isman dukan wanda ya tsawarwarci kayan laifi dukan wanda ya aikata laifi fa innama yakhsibuhu ala nafsi to fa ya aiwatarwa kansa ne ba kowa yawa ba dan wala ta zuwa da tun mudra ukhra wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masali sannan hakiman kuma hikima sallallahu alaihi
wa man yaksib qati'atan aw isman thumma يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
وبنجل تعالى ومن يكتب خطيئة أو إثما بك وندي أيكة خطيئة ونليف أو إثما كون ذنبي ثم يرمي به بريئا فنن سيجيبوني وركيكي دوان الليف mutum ya sata sai ya ce wani ne mutum ya ha'inci sai ya ce wani ne shi yayi laifin amma ya defo ne da wannan laifin faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina hakika ya jibinci buhtanan kirkira kirkira shine abinda mutum bai gani ba ka ce laifin sa ne wanda wato yana da girma a wajen Allah ta'ala wa ithman mubina kuma ya dauki zulumi wanda yake mabayyani walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ka ba ba dan rahamarsa a gare ka ba لهم طائفة منهم أن يضلوك دعوة أنك تواقع تكن متاني سنكسة سهلك الدكي واتو سساك لنك ينجي حكنتي بايد ديكبا سساك تقول الذي غواند باميشيبا ميلي فنكو مكا ورا كدشي كتي سنسن بايد ديكي كورا كدشي واندك هكا الليكين أما وضا يضلون إلا أنفسهم بلا سهلك الدكوة بسيكم دنكي أكوي إسما تقرركي تيني صرود كالياتو أبنجدي لألتي والله يعتبك من الناس Allah zai tsare ka daga dukkan wani kaidi da mutane za su kullama ma'ana yunkurin da waɗansu za su yi su zamar da kai su kawutar da kai daga tafarkin gaskiya ba za su iya ba domin isma tana tare da kai shi yasa Allah ya kawo laula fadlullahi alayk wato wujudu fadlullahi din wujudu rahmatullahi ta'ala shine ya zanto saddan mani'an baina wuqu'ihi sallallahu alaihi wa sallam fi dhalal wato ya zama kariya da za ta hana annabi fadawa cikin bata dan haka Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusuhum ba za su halaka da kowa ba sai kawo su وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ كُمَا كَيْفَ تَسْتَنْتِجُ لِكُمَا بَا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَبَنَجِي تَعَالَى يَا سَوْكَدَ لِلسَّاعِ أَكَنْتَ فِي الْقُرْآنِ فَلَمْ وَالْحِكْمَةَ يَا يَمَكَ وَهِي نَحْدِيثَيْ إِنْ غَتَتُ أَبِنَ دَمَ مَنْ زَأَ اللَّهُ كِي فُرْتَاوَا نَا حَدِيثَيْ دِكِي فُتُوَا دَغَ بَاكِنْسَا وَهِي نِ نَ اللَّهُ وَبَنَجِي تَعَالَى يَا يَمَكَ وَهِي أَبِنْ كَافِنْ يَفَلَا دَنْ اللَّهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فَلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba tunda wa kana fadlullahi alayka azima sannan falalan Allah kan kafin lafiya wanda take mai girma cewa Allah ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba wannan ya nuna annabi baya sanin al'amarin sai bayan an yi masa wahayi dan haka Allah madaukaki sarki cewa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idhan lartabal mubtilun wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور النبي بايا سنن أبوه سباء أن يمس وحي كافن أي مس وحي بايا سنن دومن سنن لذي فارق وبيد جيبي دقاتا ألا يكي فانت بشيك ميدي بياني أترسان صورة لقمان إن الله عنده علم الساعة سيكا ديسان تاشم تاما وينزل الغيب سيكا ديسان ruwan sama yau sai ya sauka kuma a ina kuma adadin gangar ruwa din lita nawa za ta sauka sannan halittu nawa za su ci moriyar wannan ruwan sama ba wanda zai iya gano wannan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa ba takaitaccen sani irin na likita ba yace za a haihu rana kaza ga watan kaza cikakken sani irin na Allah ya san me za a haifa namiji ko mace ya san fari ne ko baki ne ko wankan tarwada ya san kafiri ne ko mummuni ne ya san dan kasuwa ne ko dan boko ne mai sana'a ne ko manomi ne ko makiyayi ne likita duk bai san wannan ba wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada ba wata rai da ta san me za a yi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san a wace kasa a wani gari kuma yaushe mutum zai mutu inna allaha alimul khabir da haka cewa annabi bai san gaibu ba wato tsarkake Allah ne cewa ba wanda ya tarayya da shi wajen sanin gaibu amma cewa annabi ya san gaibu sanya ma Allah kishiya ne cewa ga wani abin da yake banta da shi wani ma ya san ina fata an fahimta dan da dama daga cikin malaman bid'a
sai su dauka cewa wato ba a girma annabi ba, ba a mutunta shi bayan an ce bai san gabe ba. Har wani malami kwanaki yake bawa zuwa gidan radio radio Najeriya na kaduna cewa kaza 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 kaza, magana ce ta ilimi ga tana a cikin ayoyin alqur'ani, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yusirruna ayyana yub'athun wa indahu mafatih al-ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لكون يؤمنون ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الآكبة للمتقين ما كنت لديهم إذ يلقون كلامهم أيهم يخفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما لا ينتقل أبين نبقى فتاة من إلي الله شباب الله